sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Laraba 30 ga watan Maris na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa a Najeriya masu ruwa da zaki na bayyana damuwa akan yadda wasu iyaye da aka ci zarafin yaransu musamman ta hanyar fyaɗe ke saurin janye ƙararrakin neman haƙƙi a gaban 'yan sanda ko kuma kotuna. Kamar kowace ranar Laraba za a ji shirin ciwon ƴa mace na Aisha Ma'azu, sannan kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan sai ga Sarfil Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi jiya Talata cewa ƙasashen yammacin Turai na dakon ganin ko Rasha za ta rage hare-haren da ake kaiwa a kusa da babban birnin Ukraine na Kyiv da kuma arewacin birnin Chernihiv. Za mu gani ko za su yi abin da suka faɗa, Biden ya shaida manema labarai a fadar White House bayan ya yi magana ta wayar tarho da shugabannin Birtaniya da Faransa da kuma Italiya. Da alama akwai yarjejeniya wanda za mu gani abin da za su bukata. Dakarun sojin ƙasar Rasha sun faɗa a safiyar jiya Talata a tattaunawar neman zaman lafiya ta baya-bayan nan da aka gudanar a ƙasar Turkiya cewa za su katse ayyukan da suke yi a yankunan Kyiv da Chernihiv. Mataimakin ministan tsaron Rasha Alexander Fomin ya ce an ɗauki matakin ne domin ƙara amincewa da tattaunawar da ake yi da nufin kawo ƙarshen faɗan. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta tabbatar da cewa kaɗan daga cikin sojojin Rasha sun fara barin Kyiv, amma sun nuna shakku fiye da shugaban. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce babu wanda ya tsira a ranar Talata lokacin da wani jirgin sama mai saukar ungulu ya yi hatsari a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, ɗauke da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya 8. Tun farko kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephane Dujarric ya ce jirgin mai saukar ungulun na ɗauke da ma'aikatan jirgin guda 6, dukkanin sojojin Pakistan ne, da kuma sojoji 2, ɗaya daga Serbia, ɗaya kuma na tarayyar Rasha, a lokacin da ya faɗo a lardin Kyiv ta arewa. Dujarric ya ce ƙungiyar na kan aikin leƙen asiri ne a yankin Shanzu da ke kudu maso gabashin birnin Rushuru. Jirgin mai saukar ungulu ya je can ne don sa ido kan halin da ake ciki, inji shi. Ya ki bayyana musababin faɗuwar jirgin, yana mai cewa ana gudanar da bincike. Daga yau ranar Laraba, ƙasar China za ta fara karɓar bakuncin wasu tarukan ɓangarori daban-daban da wakilai daga Amurka da Rasha domin tattauna hanyoyin daidaita Afghanistan da isar da saƙo ga shugabannin ƙungiyar Taliban da buƙatar daidaita 'yan sanda da kuma dagewa wajen yaƙi da ta'addanci. Za a fara taron a Tunzi da ke lardin Anhui da ke gabashin ƙasar China, wanda za a fara taron ministocin harkokin wajen ƙasashen da ke makwabtaka da Afghanistan da suka haɗa da Pakistan da Iran da Tajikistan da Turkmenistan da kuma Uzbekistan, wanda ministan harkokin wajen ƙasar China Wang Yi zai jagoranta. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar China Wang Qubin ya shaida manema labarai jiya Talata cewa ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaqi da na Rasha Sergey Lavrov za su halarci taron na kwanaki 2. Ya ƙara da cewa ministocin harkokin wajen Indonesia da Qatar za su halarci taron a matsayin baƙi.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Masu ruwa da zaki na bayyana damuwa akan yadda wasu iyaye da aka ci zarafin yaransu musamman ta hanyar fyaɗe ke saurin janye ƙararrakin neman haƙƙi a gaban 'yan sanda ko kuma kotuna da ke gudanar da shari'u a kan irin wannan batutuwa. Gabanin yanke hukunci daga Kano, Mahmud Ibrahim Kuriya aiko mana da wannan rahoton game da lamarin.
hukumomi da kungiyoyin gwagwarmar yancin yara na ciki da wajen Najeriya sun himmatu wajen dakile ta'adicin zarfin yara musamman fade da ake yi wa yara mata ta hanyar tsewa irin ta daka domin tabbatar da hukunci ga masu laifi sai dai a hannu guda kuma yadda galibin iyayen yaran da irin wannan waki ake afkawa suke yawan janye bukatun neman haƙƙin ƴaƴansu a gaban kotu ko ofisoshin ƴan sanda na sanya guyuwar masu kokarin kwato musu ƴanci ko kuma haƙƙi barista Amina Umar tarishin jihar Jigawa na ofishin lauyoyin tarayya masu bada agajin kariya ga rauna na ƴan ƙasa ta fayyace wasu daga cikin dalilan hakan
abin da yake jawa kusan dalilai ne masu yawa amma muhimmai guda biyu su ne tafiyar hawainiya da ita kanta bincike da shari'a suke yi akwai ita kanta tsada a cikin harkar tafiyar da shari'a to zamu ga cewa a Najeriya mafi yawan lokuta binciken da ya kamata a ce an yi shi a ƴan awoyi za a dauki watanni ana yi kafin a gurfanar da mutum gaban shari'a sannan a ce ƴan sanda sun gama bincike sun gurfanar shi ma fa magana ta shari'a a kawo shedu da kuma jekakada wanda ita kanta shari'a zaka ga so tare an kawo mutum gaban kotu sai a ce ai kotu ba za ta zauna ba
wani bawan Allah da aka taba yi wa ƴar safade a nan Kano wanda ya bukaci a boye sunansa na cewa
ya tunda farko abubuwa da yawa sun faru haka wanda ya kamata ma in janye ko kuma barazana da wasu a ganin to amma ni kawai tunda farko na barwa Allah lamura dan ko a yanzu dai yanda na kai matsayin shari'ar ta ko tasowa babu raina yau ji labarin yanda na shari'a za ta tabbatar cewa ina yi kokari tijin da suka farko-farkon abin yanda suka ba da goyon baya suka yi bayani cewa ga abin da ya faru a gabansu ga abin da suka sani to dai aka ɗau lokaci sai aka canza musu ra'ayi aka tsoratar da su suka kasa bayani kamar yanda suka yi da farko
to amma baba Jibo Ibrahim da ke zaman kakakin kotu nan Kano yayi tsokaci kamar haka
babu shakka idan aka kawo kotu wato wani lokaci mukan samu kalubale gaya wajen laifin da ya shafi fyaɗe idan har bangaren masu gabatar da kara basu tabbatar da waɗansu muhimman abubuwa matakai ne waɗanda ake bi a jihar Kano an gabatar ko kuma an samar da irin waɗannan kararraki musamman ma a gaban manyan kotuna kuma da yawa an riga an ji irin hukuncen da aka yanke akan irin waɗannan laifuffuka
duk da cewa lalurar jeka ka dawo na tilasta raunanan talakawa hakura da neman haƙƙin ƴaƴansu a gaban kotuna amma barista Amina Umar ta ce ba haka ce mafita ba
rikirar kotuna na musamman samar da lauyoyi wadatattu a cikin Ministry of Justice samar da kotuna wadatattu a ce kowane alkali yana da kotunsa kuma a ce kowane kotu tana da lauyanta wanda a nan yake jiran ma shari'a yake ba wai a ce sai an yi ba a ce lauya bai zo ba lauyan gwamnati bai zo ba a ƴan sanda ba su zo ba a hukumar gidan gyaran hali ba ta kame laifi wanda dai a ƙarshe wanda aka aikata laifi shine zai je a jikinsa kaga zai gwammace ya duka biyu gware ya daya tunda Bahaushe ya ce idan duka yayi yawa naka ake karewa
Mahmud Ibrahim Kwali miliyar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kwali har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 3:08 na dare yanzu dai ga sarfili dauke da kashi na biyu na labaran duniya
bayan da kasar Netherlands ta sanar ranar talata cewa za ta kori jami'an diplomasiyyar Rasha 17 wasu kasashen turai da dama sun fara yin hakan su ma Belgium ta faɗa a jiya talata cewa za ta kori ƴan Rasha 21 jamhuriyar Czech cewa ta za ta kori ɗaya yayin da Ireland ta sanar da korar jami'ai hudu ma'aikatar harkokin wajen Czech ta ce tare da kawayensu muna rage yawan bayanan leƙen asirin Rasha a cikin kasashen kungiyar tarayyar Turai a makon da ya gabata Poland ta kori jami'an Rasha 45 ma'aikatar harkokin wajen Holland ta ce dalilin korar shine akwai bayanan da ke nuna mutanen 17 suna aiki a asirce a matsayin jami'an leƙen asiri ma'aikatar ta ƙara da cewa barazanar leƙen asiri a kan Netherlands na ci gaba da girma halin da Rasha ke nunawa a halin yanzu ya sa ba a ƙaunar kasancewar waɗannan jami'an leƙen asirin kwalejin kimiyya da fasaha ta gwamnatin jihar Bauchi tare da haɗin gwiwar hukumar bunƙasa shiya arewa maso gabas NEDC sun kaddamar da shirin ƙara basira jami'an tsaro na sa kai da dabarun gano yanayin ƴan ta'adda da kuma halayyar su. Shirin wanda za a gudanar da shi a jihohin Arewa maso gabas guda shida, an fara kaddamar da shi ne a jihar Bauchi, ya samu halartar kungiyoyin sa kai sama da 10. A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Ahmad Awa Suleiman, shugaban tsangayar ilimin komai da ruwanka, ya yi ƙarin haske kan shirin horar da jami'an sa kan.
Duk wani jami'in tsaro yakan zo ya koyi ilimi, wato ilimi na psychology, wato ilimi na sanin halayyar dan adam, ilimi na kokarin kwantar da tarzoma, ilimi na gyara zaman gyara mai laifi, ilimi na gano miyagu a cikin al'umma, a hada kai kuma da jami'an tsaro a ce wa'annan miyagu ne. To irin wa'annan ilimomi ne zamu baya, amma ba yaki ne mu dauki bindiga tare ba, shi ne zamu yi ilimi ne wanda ake bayarwa, psychological knowledge.
Malam Ibrahim Muhammad Bashir shine coordinator na hukumar bunkasa shiyar Arewa maso gabas, ga abin da yake cewa kan shirin horar da jami'an sa kan.
Lalle a farfado da jami'an tsaro nan kuma ba lalle kawai wa'anda suka je suka samu training ba. Kowane dan adam din jihar Arewa maso gabas yana da haƙƙin tabbatarwa da cewa an samu zaman lafiya. Shi yasa kaga ake training wa'annan wanda suke kaman volunteers ne na tabbatar da cewa an zaman lafiya.
Madalla a gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan wakar.
Sauraro kuma ga cikiya zan zayyano kaman nan ta dan dubayya, ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado maso kokun ba zana kota ba, karshen labaran da nake ban hadu ba, kuma na dage neman ta nake ban gaji ba, shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba, ai haƙuri masoya a abadan ni ba, ku gyara zama labarin ban faru ba. Tafiya ce nake ta yi mai nisa, ban san ina zanu bari na nausa, ga zuciya na ta fatin kada in fasa, ina tafe na yi karo da ɗan Musa, ya zo in ɗan huta ni ko na ce ban gaji ba. Haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shaguwa, abinda na so da ki gane yake kin yi mantuwa, tace akwai labarin da mai rikitarwa, da na ji labarin da tafiyar ban yi ba. Nake nisa nai karawa, na wuce gumba yanzu na shigo adamawa, an kira sallah na dakata na yau tsayuwa, nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa, ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yi ba. Garin Fulani ne adamawan Yola, nace amanar kyawu a kai garin Yola, na galiba batu ƙar mutanen Yola, ta ji labari na har tana zubar kwalla, nace da ni a soyayya ban ga komai ba. Rayuwa lallai na ga abun mamaki, iye a soyayya babban daki, na yi gamo a soyayya na yo doki, ni nai zaton soyayya da akwai zaki, na ɗanɗana sai na ji akwai wani sirki, da ɗanɗano nai ma ban tantance ba. Da na ce in ganki mahaɗu da ke labari ki bani in ba saki tiran da na ganki nake san su sake kallon ki sai naji tashin muryar nan mai zaki naji an ce juyo sai naji
kallon ba har yanzu kuna tare ne da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC muna kuma wato shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron tashar tamu ta BOA Africa akan mita 102.5 kuna iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum sauraro barka da wannan haɗi kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci Yau shirin ciwon kyamaci zai mai da hankali akan siyasar mata da irin kalubalolin da suka dabaibaye ta musamman ma a Najeriya domin tattauna wannan mawdu'i kuwa mun karɓi bakoncin Hajiya Madiya Abdullahi wacce ta kasance yar jarida mai ritaya kuma shugabar wata kungiya mai suna Hirwa sai kuma barista Sa'id Sa'ad lauya mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama kuma yar siyasa ai sauraro lafiya to Hajiya Madiya ko zaki wannan karin haske a gaba da irin gwagwarmayar rayuwa da siyasa
ina yi aikin jarida a tsawon shekara 17 kafin na ajiye na tsindin cikin harkar siyasa
masha Allah
na yi kuma kamar da dama tun bayan da na bar aikin jarida kin ga na rika kujera ta karamin hukuma ta Bakori a matsayin zababba na je majalisa ta Abuja a matsayin member ta House of Representatives na kuma rike makamai a nan jiha ta dama na zama DG Executive Secretary na yi commissioner ha kashi biyu na rike kujera ta shugaba ta mata na SA yanzu ma dai ina rike da wata kujera ta chairman ta board na Science and Technical Education Board a irin gwagwarmaya aka sha tana da dama na hidimar siyasa daga lokacin da na fito takara ta karamin hukuma ta Bakori ko kuma daga lokacin da na shiga siyasa babu shakka na sha gwagwarmaya da dama da dama na tsayawa takara na gwabzawa da maza dan kan ba karamin gwagwarmaya bace ba sai mutum yayi damaran gaske ko tsakanin su maza da maza na suka tashi gwabzawa ai dole su sun shiri na musamman to bari ni a matsayi na namace kinga da na san yadda mazan suke sai na fara tun da wuri kuma sai na duka ba dare ba rana ina shiga binni da kauye da in tabbatar da cewa na samu magoya baya a kullun ni tashi ne abin da ke hidi ma raina shine kaman bani da kowa baya na kuma wanne sanya ni na dage ni sosai kuma musamman na fara samun goyen bayan mazan goyen bayan da na samu na mazan ya sanya suka gargadi matan su fito su tsaya mani dan idan mace bata samu goyen bayan maza ba gaskiya babu yanda za a yi ta iya haihuwa
to barista wasu suna zargin mata musamman ma waɗanda suka yi fice a fannonin siyasa da wasu al'amura na rayuwa da wulakanta mutane da kuma mazan su suna gani hakan ke janyo rashin goyawa mata baya su shiga siyasa
to mu a gaskiya ma ba irin wannan matan muke so ba wacce dan ta samu matsayi za ta wulakanta miji ko za ta wulakanta al'umma kowace mace akwai irin rawar da za ta iya yi a siyasa wacce za ta fito tai takara wata zata bada support wata kudinta ma zata bayar wata shawara zata bayar hai kai wata ma addu'a zata yi maka kawai baka sani ma tana maka ba kuma ni ina fada duk sanda kina mace ma baki samu goyen bayan mijinki a siyasa ba to siyasar ba zata yi miki dadi ba ai kowa ya karbi matsayin da Allah ya bashi zan yi amfani da misali na yau ni in ba dadan ina da miji mai bani dama ba siyasa ba zata yi min sauki ba saboda haka ba lalle kowace mace sai ta fito tayi takara ba yadda ba kowace ce za ta zama likita ba ba kowace ce za ta zama lauya ba kowace ce za ta iya tukin mota ba kowa da akwai abin da Allah ya tsara masa amma ka zauna ka ce kai baka komai din ne ga baki daya shine ba a so kuma duk wacce take ganin in ta fito ta yi siyasa wani hawa ne dan ta wulakanta mutum a gaskiya ba ita ce abokiyar tafiya ba in muka ji irin ta ma mu ba masu mu tafiyan mu da maza muke yi akwai ban san ko kina da labarin wani organization he for she ba
wato maza su tallafa wa mata
kin dai gane abin da nake nufi so muke mu saka mazan ma a gaba ni kullun cewa nake yi ko abu zan yi sai na kira na nemi shawara da ne gidana ya gaya min yaya yake gani to ya fi ma dadi ai ba cewa muka yi mu kadi zami ba cewa muka yi su ba mara mana baya haka ma lokacin da ba auren mahaifina komai zan yi sai ya bani shawara kake kaza ikaza ga yadda ake ga abin da ya kamata kare mutuncinki kare mutuncin family dinki duk wanda kike za ta yi siyasa ita kadai ba mijinta ko ba gubanta ko ba dan uwanta shirme take
na dawo gare ki Hajja Mariya wace irin rawa goyon bayan da kika samu daga wurin maza taka gwagwarmayar ki ta siyasa
na samu goyon bayan mata sosai kuma dalilin samun goyon bayan mazan ya kawo haka Tuban na haka a lokacin da na tsaya gaskiya siyasa ce ta etin ke wato option A4 a wannan lokaci mata da maza suna fitowa su fito su zabe kin ga ba kaman wannan lokaci bane ba wani esco ne kadai suke yin zabe kuma in kika jiba zaki ga esco din nan duk galibi maza ne dan wajen zaben wa'in da su rike jam'iyya duk galibi maza ne aka diba inda kadai mace take iya fitowa ko kuma ke bata wani kujera shine women leader wato shugaban mata ko mace make wai shugaban mata to sai wato aka keta ma mata nasu bangaren wanda su can su ji da kansu amma aka tashi wani muhimmin abu shugaban mata kadai ake daukuwa saboda kin ga idan aka tashi yin zabe sosai sai shugabannin nan kadai na world ward da shugaba ta local government su kadai suke ya fitowa suke yin zabe ko an ba an gyara wannan system din ba haka abubuwan za su ci gaba fali kenan za shi gidin mucin ta fito to da wuya take samu ta haye in dai ba ta samu goyon bayan mazan ba
to barista wani irin kalubale rashin samun wakilcin mata a fannonin siyasa da nawa harkokin gwamnati yake haifarwa musamman ga ita macen da al'umma da ma kasa baki daya
ashi ai abun gashi na a zahiri duk inda aka ce ba a ba mace dama ba kamar yadda nake ta faɗa a baya to kuwa al'umma za ta yi baya saboda kamar yadda nake faɗa mu ne duk wata matsala ta rayuwa take shafa sannan kuma an ce ba za a yi da mu ba kuma banda ma a nan gida Najeriya a duniya ma za mu zama koma baya kasashe suna ta budewa mata suna ta abubuwa a zo a gani sun zama mataimaka an ce kusan rabin al'umma kasa ba a yi da su to ya za a kasa ta ci gaba mata fa mun fa miliyan 106 ne fa a kasar nan a yadda aka faɗa to kuma an ce duk ba a ma san da mu ba ba a ma damu da al'amuran mu ba to ya za a kasa ta ci gaba ni to me wannan shine ma makasudin ko kuma dalilin da yasa kasar nan take koma baya babban abin da wannan rashin saka mata a cikin harkokin ci gaban Najeriya zai kawo a gaskiya shine za mu aminta da mu duniya za ta manta da mu za a daina yi da mu
to Hajjia a ƴan kwanakin nan aka kammala taron jam'iyya mai mulki a Najeriya yaya batun wakilcin mata ya kasance a wannan zabe da aka gudanar musamman ma idan aka yi duba ga irin gwagwarmayar da mata suke ta yi
has dey but change zanyi ba sabil da wannan convention an ce alhamdulillah tun da dai mun yi lahiya kuma mun tashi lahiya amma dai in kika lura wannan dai tsarin na daga shugaban mata to san ce yanzu an dan samu legal adviser mace cikin legal advisers ratata to wanda nan suka dai mukamman da yanda dai suke da cin a gaske abin da ya kamata mu yi shine mu maida hankali ya kasance a cikin jam'iyya an samu mata masu rike da mukamai kuma ba kowane mukami ba mukamai waɗanda suke da muhimmanci da kasance mata su ma sun shigo dumu-dumu ana yi da su tunda kin ga idan mata da yawa suna cikin jam'iyya za a samu canji kuma ita kanta jam'iyyar za ta samu wani abu shi sanity Sabinda kin ga yadda Allah ya halicce mu, mu mata mutane ne waɗanda Allah ya riga halicce mu inda mu muke iya kwantar ma da mazan hankali idan misali suka je wajen aiki aka bata musu rai ko kuma wani abu ya faru ba su ji daɗi ba. Kin ga idan suka dawo gida matan su za su kwanta musu da hankali kuma za su lallashe shi inda hankalin shi zai kwanta abubuwa su rinka tafiya daidai. To haka ita uwacin iya uwa ce ta kowa da kowa. Kuma mata ya kamata sun rungumi jam'iyyar ne yadda ya kamata. To ta haka lalle a san shi gaba. Mai sauraro gashi mun koro gangara amma kuma lokaci ya cin mana sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne kowa bai kuma ya raya mu domin sauraron ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sautin Solomon Abu ni Aisha Mu'azu ake cewa muni lafiya.
A gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridin Kamaru.
Zan fara shaidun namu na wannan makon ne da jaridan Leju ta kasar da huyar Kamaru. Allah ta roto mana cewar halin yanzu da cutar gudawa da amai tana ci gaba da barkewa a faɗin kasar da huyar Kamaru ga baki ɗaya. Sannan kuma ana samun ƙarancin ruwan sha mai tsafta wanda ake amfani da shi ne yau da kullum a faɗin kasar. Sai kuma jaridar Eko Hausa ce anda ita kuma cewa ta yi jihohi shida daga cikin goma da kasar da huyar Kamaru take ɗauke da su. Yanzu haka annobar cutar kwalara tana ci gaba da kwararruwa cikin waɗannan jihohin. Sai jaridar Economy anda ita kuma cewa ta yi farashin kuɗin audiga ya yi tashin gwauron zabi a faɗin duniya. Kasancewar ƙasar jamhuriyar Kamaru tana daga cikin ƙasashe da suke noma audiga, haka zalika farfaɗowar farashin audigan zai sanya ƙasar jamhuriyar Kamaru ta ci gaba da ƙoƙari mutum a gaya cewa ta haɓaka ɓangaren noman auduga a faɗin ƙasar. Sai jaridar Republic ta ƙasar Kamaru ita kuma cewa ta yi gabaɗan adawun ƙasar jamhuriyar Kamaru Maurice Kamto yana shirin tayar da ƙura a faɗin ƙasar ko tada zaune tsaye a yanda yake nema ya yi wani gangami domin ganin cewa ya cimma burinsa. Jaridar Zaidasiyon kuma cewa ta yi ‘ya’yan jam’iyyar LDPC ko CPDM na ƙasar jamhuriyar Kamaru ta shugaba Paul Biya sun gudanar da bikin ƙirƙiro jam’iyyar tasu yau shekaru 37 kenan a faɗin duniya. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan mako ne da jaridar Kamaru Tribune anda ita kuma ta tsegunta mana cewar malaman makarantun ƙasar jamhuriyar Kamaru sun haɗa kawulansu waje guda domin cewar dole ne a biya su albashinsu na shekaru 10 da suka shuɗe ko kuma yanayin karantarwa ya tsaya a faɗin ƙasar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi jiya Talata cewa ƙasashen yammacin Turai na dakon ganin ko Rasha za ta rage hare-haren da ake kaiwa a kusa da babban birnin Ukraine na Kyiv da kuma arewacin birnin Chernihiv. Za mu gani ko za su yi abin da suka faɗa, Biden ya shaida manema labarai a fadar White House bayan ya yi magana ta wayar tarho da shugabannin Birtaniya da Faransa da kuma Italiya. Da alama akwai yarjejeniya wanda za mu gani abin da za su bukata. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce babu wanda ya tsira a ranar Talata lokacin da wani jirgin sama mai saukar ungulu ya yi hatsari a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, ɗauke da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya takwas. Tun farko kakakin Majalisar Ɗinkin Duniyan Stephen Dujarric ya ce jirgin mai sauka ungulun na ɗauke da ma'aikatan jirgin guda shida, dukkanin sojojin Pakistan ne da kuma sojoji biyu, ɗaya daga Serbia ɗaya kuma na tarayyar Rasha, a lokacin da ya faɗo a lardin Kyiv ta arewa. Dujarric ya ce ƙungiyar na kan aikin leƙen asiri ne a yankin Shanzu da ke kudu maso gabashin birnin Rushuru. Daga yau ranar Laraba ƙasar China za ta fara karɓar bakuncin wasu tarukan ɓangarori daban-daban da wakilai daga Amurka da Rasha.
domin tattauna hanyoyin daidaita Afghanistan da isar da sako ga shugabannin kungiyar Taliban da bukatar daidaita ɗan sanda da kuma dagewa wajen yaki da ta'addanci.
To masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger Kamaru karfe 3 agogon Ghana ku jo sa abokanan aikin mu da wani sabon shirin shi har da shirin arewa a yau dan zuwa madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfi Hashim Gumal da ya karanto labarai sai kuma Salamun Abu da ya hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.